Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi na yau Laraba 13 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je da Jami'ar Gwamnatin Tarayya da ke Jos a jihar Plateau. Ta kaddamar da katafaren sashe da zai rika kula da cututtukan koda, mafitsara, mahaifa da sauran cututtuka da ba sa yaduwa. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoton da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowane hantsi ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin ciwon ya mace tare da Aisha Mu'azu. Muhammad Awar Garba kuma na nan tafe da sharhin jaridu daga ƙasar Kamaru. Yanzu ko sai a gaya ta zama a turare kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya Talata cewa yana da cikakken goyon bayan Amurka ga har-haren da ƙasar Yahuda ke kaiwa ta ƙasa a Gaza kan mayakan Hamas, kuma a lokaci guda ƙasashen biyu suna ci gaba da dagewa kan kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke ci gaba da yi na tsagaita buɗe wuta don dakatar da yakin Isra'ila da Hamas. Shugaban na Isra'ila ya ce, "Ina matuƙar godiya da goyon bayan da Amurka ta bayar na rusa Hamas da kuma mayar da kusan mutane 140 waɗanda aka yi garkuwa da su da ƙungiyar Hamas ta kama yayin harin da ta kai ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 1,200 a kudancin Isra'ila." Netanyahu ya ce bayan tattaunawa mai zurfi da shugaba Joe Biden da tawagarsa, "Mun samu cikakken goyon baya na kai hari ta ƙasa da kuma toshe matsin lamba na ƙasa da ƙasa na dakatar da yaƙin." Amma Netanyahu ya bayyana cewa shi da Biden ba su samu cimma daidaito ba kan makoma bayan kawar da Hamas idan yaƙin ya ƙare. Netanyahu ya ce yana fatan za su cimma yarjejeniya a nan ma. Wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya Talata a lardin Khyber Pakhtunkhwa na Pakistan ya kashe sojoji 23. An kai harin ne a Daraban, wani yanki mai nisa a gundumar Dera Ismail Khan da ke fama da ayyukan 'yan bindiga kusa da gundumomin ƙabilun Pakistan da ke kan iyaka da Afghanistan. Wata kafar yaɗa labaran sojojin Pakistan, ISPR, ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu, haka kuma ta ce sojojin sun kashe 'yan ta'adda 27 a wasu hare-hare da dama. Sanarwar da rundunar sojojin ta aike wa manema labarai sa'o'i da dama bayan faruwar lamarin na Daraban ta ce 'yan ta'adda 6 sun kai hari a ofishin jami'an tsaro da sanyin safiya. Ta ce yunkurin shiga ofishin bai nasara ba, wanda ya tilasta wa 'yan ta'addan kutsawa da wata mota makare da bamba mai cikin ofishin, sannan suka biyo baya da harin ƙunar baƙin wake. A cewar sanarwar sojojin, ginin sansanin sojan ya ruguje ne saboda tashin bam ɗin, wanda ya sanadin raunata mutane da dama.
Anjima kaɗan Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuwa sai Jos kwata ta yamma da Bauchin Najeriya, inda Jami'ar Tarayya da ke garin na Jos ta kaddamar da wani sashe na musamman a asibitin koyarwa na jami'ar da zai rika kula da masu larurar koda da masu sauran cututtuka da ba sa yaduwa. Ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
Jami'ar Tarayya da ke Jos ta kaddamar da wani katafaren sashen da zai yi jinyar cututtukan koda, mafitsara, mahaifa da ma sauran cututtukan da ba su yaduwa. Cibiyar da ke asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos da aka yi ta akan kuɗi kimanin naira biliyan 1 zai taimaka wajen rage zuwa neman lafiya a ƙasashen ƙetare. Shugaban Jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya, wanda ya bayyana hakan yayin da yake gabatar da ayyukan da ya yi a shekaru biyu tun bayan kasancewarsa shugaban Jami'ar ta Jos, ya kuma yaba wa gwamnatin tarayya ta hannun gidauniyar tallafawa ilimi a manyan cibiyoyin karatu a Najeriya, wato TED Fund, kan wannan yunkuri na samar da na'urorin zamani don haɓaka ɓangaren lafiya a ƙasar.
Akwai cuta da yawa da ke damun al'umma, kamar su high blood pressure, kamar su cancer. Yawancin cutan da mutane ya kamata da a ce sai an je India ko sai an je Germany ko sai an je ina, akwai na'urorin da mutum zai iya zuwa, likitoci kuma sun sami training da za su yi amfani da shi. Za a yi operation ba sai tare irin wannan da yake kira laser operation, ba tare da sai an yanka mutum ba. To ko da muka kawo wannan ma, ranar da aka ƙara training, an yi ma mutane laser operation, na kidney stones an cire har guda 8 a rana guda. Taimakon da muka ga kenan ya kamata mu kawo ma al'umma.
Yana da sauki a Talakawa za su samu jinya a wurin?
Kwarai, Talakawa za su yi amfani, saboda dole ne mu yadda commercial hospital suke yi, ba haka ne za a yi ranin nashi ba. Ba abinda za a ce za a yi babu biya ba ne.
Farfesa Tanko Ishaye kenan shugaban jami'ar Jos. Koyaya jama'a suka ji da samar da wannan sashe da zai taimaka wa jinyar manyan cututtuka?
Sunana Malama Jerisha Kahwi. Gaskiya muna godiya, muna da wasu cututtukan da ba wai sai sun tashi daga kaina su je wajen wannan ba, kamar su ciwon shuga, su ciwon hawan jini da koda haka. To yanzu muna kira da babban murya, mutum ma ya je kawai jami'an ya ce shi fa ya je akwai wannan na'urar, ya zo ya gwada.
Yayin da jami'ar ke murnar samar da cibiyar jinyar, a bangare guda kuwa shugabannin kungiyoyin likitoci a jihohi da dama na Najeriya sun koka kan yadda likitoci ke janyewa zuwa kasashen ƙetare saboda su samu sukunin gudanar da ayyukansu da na'urori na zamani da gujewa yawan yaje-yajen aiki da samun albashi mai tsoka. Mubarak Sani, mazaunin garin Jos, ya ce dole gwamnati ta ɗauki matakin kyautata wa likitoci.
A matsayinka na mai jinya ko kuma ma'aikacin lafiya, kana buƙatar kwanciyar hankali da tsaro kafin ka samu nutsuwar ma da za ka yi aiki. To Najeriya babu, yawanci dole su tattara su koma inda yake da tsaro da kuma inda za a biya su da tsoka. Na taɓa ganin maganar wani likita da ya tafi Saudiya daga nan Najeriya, ya yi maganar cewa a lokacin da aka biya shi albashi a watan farko sun da ya fashe da kuka, saboda ya kai kusan miliyan 8, amma a Najeriya abin da ake biyan shi bai fi 300,000 ba. Kuma idan har gwamnati ba ta ɗauki mataki ba, to ana maganar adadin likitocin da muke da su yanzu fa ya fara raguwa, kuma barazana ne ga kiwon lafiya.
Shugaban na jami'ar Jos, Farfesa Tanko Ishaye, ya kuma zayyana wasu ayyukan da ya gudanar a jami'ar cikin shekaru biyu da suka hada da samar da tallafin bincike daga gidauniyar Abdul Samad Rabiu na miliyan 250 da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da kashi na biyu na labaran duniya.
Bayan kwace mulkin da Taliban ta yi a Afghanistan a shekarar 2021, sashen kula da lafiyar jama'a na kasar yake tangal-tangal, yayin da kungiyoyin agaji na kasashen waje suka shigo don biyan ma'aikatan lafiya da kula da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na cikin gida. Tattalin arzikin kasar da ya dogara ga masu ba da taimako ya shiga cikin rudani, yana kokarin rugujewa, yayin da masu ba da taimako na kasashen waje suka yanke duk wani taimako na ci gaba, suka kuma kakaba takunkumi ga hukumomin Taliban. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta Red Cross ko ICRC ya biya ƙarin albashi ga likitoci da malaman jinya da ma'aikata sama da 10,000 asibitoci 33 da ke hidima ga mutane miliyan 26 a faɗin Afghanistan. Kakakin ICRC Diago Alcantara ya shaida wa BOA cewa an kuma biya kuɗaɗen magunguna da sauran kayayyakin jinya da kuma kudaden gudanar da asibiti kamar wutar lantarki da motocin daukar marasa lafiya da gwaje-gwaje a ɗakin gwaji da abinci ga marasa lafiya. Daga ƙarshe, gwamnatin ƙasar Finland ta faɗa a jiya Talata cewa za ta sake buɗe bi daga cikin mashigar kan iyakarta guda 8 da ke kan iyakarta da ƙasar Rasha mai tsawon kilomita 1,340. A baya dai gwamnatin kasar ta rufe dukkan mashigar kan iyakokin kasar guda 8 sakamakon kwararar bakin haure da ke shiga kasar ta Rasha. Finland ta ba da rahoton cewa ta karɓi kusan bakin haure 1,000 daga watan Agusta zuwa ƙarshen Nuwamba, lokacin da kasar ta rufe kan iyakarta, yayin da wasu 900 suka isa a cikin watan Nuwamba kaɗai, inda suka ƙaru daga yadda aka saba na ƙarancin bakin haure da ke zuwa kowace rana. Ba tare da wargaza takunkumin ba, ba za mu iya tabbatar da ko ana samun sauyi mai kyau ba. Idan lamarin ya ci gaba, za mu rufe waɗannan wuraren tsallaka iyaka, kamar yadda Prime Minister Petteri Orpo ya faɗa a jiya Talata a wani taron manema labarai.
A gaida Muhammad Hafiz zai karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
VOA.
ku masu sauraro kafin mu ci gaba ga Hussein Asmarawi zai taya mu shakatawa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yayin da muke shirin bankwana da wannan shekara ta 2023, za mu waiwaya baya mu kawo muku wasu mawdu'an da muka yi nazari a kansu. To gabanin babban zaben Najeriya na 2023, shirin ciwon ƴa mace yayi nazari akan irin rawar da mata za su iya takawa wajen tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin limana, kasancewar a duk zagayowar lokacin zaɓe. Wasu mutane na cikin al'umma na amfani da wannan dama su tada zaune tsaye. Mamun tattauna tare da Hajiya Halima bin Umar, shugabar Women in Media Communication Initiative, tare da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar Center for Juvenile Delinquency Awareness.
Hajiya Halima, kina cikin bayani.
game da mafitar matsalolin da muke fama da su.
Aiki ne ba wanda za a ce da aiki lokacin zabe ba kadai, a'a wannan lokacin ya wuce. Aiki ne wanda zai zama na kullun, namu ƙara fahimtar da mutane, ki ƙara gane yadda rayuwa take. In ma Allah ya ce ba ku al'umma muka ƙara fahimtar yadda rayuwa take, ita kanta gwamnati za ta ce sauƙin mana abubuwa da yawa. Saboda in muka fahimci rayuwar mu gaba daya yadda take da muhimmancin su, kin gani alama ne na cewa ita kasar mu gaba daya za ta samu ci gaba sosai. Saboda shugabannin mu da su yi dadi mana ayyuka hankali a kwance, ba wani shagubi ba wani matsala buwa hakan nan. Kuma mata gaskiya matsalar da muke samu babba ne biyu, mu ne mu kanmu mata lokaci muna da matsala. Matsalar mu shine mata mu ba ma da kuɗin da dama ɗauka mu bayar a wajen kanta. To wannan yakan rage yawan samun mata inda za a ga cewa fito da yawa, saboda kuwa tana tunanin bata da kuɗi na ɗaya. Na biyu su kansu mazan ba sa so mu mata mu fito mu taka rawan gani, saboda sun san in mu mata muna yi Allah na ce kuma muna samu gaba gaba da abin zaɓen maza a ƙasar nan. Saboda kowa ya san iya gudun mace ƙankune ne da abin hannu. In ta samu wannan ta gama. Kuma mu mata gaskiya mu mun san ciwon ƴaƴa mata, san ciwon mu na mata. Ba macen da za ta hau ta so cewa ana zalunci, ta san cewa ɗanta ne ko kuma ita ko ƙanwarta. Duk inda mace ta kai da son ta ji daɗin ta ko tana yi tana sa ran tana duban bakin gata ne. Dama an ce mu muna da rauni. Na gode wa Allah ma da ya yi mu masu raunin. Da raunin mu ne yakan sa muka yi taka tsantsan a cikin lamura.
Ko za ki mana misalin irin gudunmawar da ƙungiyoyin mata suka yi?
In kika duba akwai kungiyoyi da yawa, abinda yasa kika nafi bada misalin Kano saboda ina cikin Kano kuma ni ga nauce ba jiyo ba. Kin ga kamar yanzu a Kano akwai kungiyoyi da yawa wanda muke aiki tare da su wanda suke tallafa mata. Yanzu ki ga kamar yanzu in za a yi ranar mata ta duniya da kuma yanzu campaign din nan da ake, duk kin ga yanzu kamar ni kungiya ta, kin ga ni ta mata ce kuma kamar yanda nace ina da jam'iyyata, amma kin ga akwai mata da suka fito. Duk mun fito muna taya su campaign da mu ake zuwa a je ai campaign din mu da kuma kowa ya san abin da zai, amma mu fito ne mu nuna goyen bayan mu cewa ga matan, kuma akwai mazan da suka zo duk gaba ɗaya da su suke mara mana baya mu ga cewa matan sun kai mace, saboda su ma a gwada su a ga irin tasu damun ludayi.
Batun a ce ko su mata ba su da wadataccen kuɗi da za su iya tsayawa wurin campaign, kina gani akwai wata dabara da za a iya fito da shi ta yadda mata wanda suke da ɗan ƙarfi ko kuma mata za su haɗu su taimakawa wacce ta fito wanda suka amince da nagartarta, su mara mata baya su tara taro kobo domin tabbatar da cewa ta samu dama ita ma ta je ta gwada bajintarta?
Wannan gaban da kika ɗauko gaskiya gaba ne wanda tunce da madaɗe muna yin wannan shirye-shirye. Akwai program da aka yi na Vision 2020 ta a wancan lokaci ni ina cikin group ɗin da muka yi wasu abubuwa wanda za mu ɗauki mataki. Allah dai bai kaddara aka samu wannan ba, da duk wani abin da za a yi dole sai gwamnati ta ba mu haɗin kai ta mai da abin ya zama doka, tukunna sannan da a samu sauƙin wasu abubuwan. Amma yanzu ba alhamdulillah tun da yanzu ga wasu party suna fitowa suna sauƙewa ma mata yanayin sayen fom da sauran wasu abubuwa, tun da ai an samu ci gaba. Amma da ma yake dan ƙara ba mu ƙarfin gwiwa ɗin kenan. Sannan kuma inda har Allah zai taimake mu, gwamnati da kanta ta ce dole kowanne party ta sauƙaƙe ta yi ma mata kyauta, tun da an samu ci gaba nan wajen sosai. Baya ga haka su gwamnatin da shugabannin mu su yi kokari su kirkiro da wani abin da zai kawo mana sauƙin dukkan lamari a cikin siyasar mu, shine a ma hana amfani da kuɗin kwata-kwata. In an hana amfani da kuɗi, yakin da magana ya ƙare, to ba har ɗan namiji zai iya fitowa ya yi hankali a kwance. Sannan abu na biyu, a samu public accountability, wato mutane su fahimci cewa ga yanda ya kamata a kashe mana kuɗin mu, kuma muna da haƙƙin da namu san yanda gwamnati za ta kashe mana kuɗin mu ko kuma za ta mana abin da muke,
wato a dinka bibiyar abin da gwamnati take yi da kuɗi,
kuma a yi komai a bayyane, kuma a bada al'umma kowa duk ɗan ƙasa na da iko da zai san me yake faruwa a cikin yanda ake kashe masa kuɗin da gwamnati ta ba su nasu na jihar ko kuma na local government ɗinsa.
Hajiya Bin Umar, ko za ki kawo mana misalin irin matsalolin da mata suke fuskanta?
Alhamdulillah, kin ga kamar Her Excellency Binani lokacin ta fuskanci kalubale da yawa, in an duba ma irin taimako da jajircewa da sanin makamar aiki da gogewa, kin ga ai abin da aka yi. To ita nata abin da yasa nata ya zama daban da kowa, ita ai mutane suna son ta kuma sun zabe ta, ko a primary sun ma kin ga ai an zabe ta saboda mutane sun san irin gudunmuwar da ta bayar da irin jajircewa da ci gaba da ta kawo lokacin tana sata, wanda mazan ma wallahi ba su yi shi ba. To kin ga duk da mata yi an san ta yi din, kin ga kalubalen da ta samu, kuma dama halayen waɗansu mazan ne ba sa so su ga mata sun fito suna neman abin da za su taimaka wa mata, wato abin da muke cewa wakilci. In an fito sai ki ji an fara kawo su ƙabli da ba'adi. To kin ga ta yi ƙoƙari sosai sai ta kawo ta ci kuma aka zo aka nemi a kwaci. Kin ga mu da muke nan wuraren arewa din mun yi ya kokari dan mu har mun so ma mu je lokacin da za a yanke shari'ar to Allah bai yi ba. Amma kika ga duk an yi mutane mun fito sun yi magana sun kwande min abinda ake so a yi mata an ta kuma ba ta kwarin gwiwa ta su irin dan rubuce-rubuce da ake a social media da sauransu saboda mun san mace ce nagartacciya ce kuma za ta iya yin riƙe gwamnan nan cikin yadda Allah in Allah ba ta sa'a.
To bayan an yi zaɓe kuma an rantsar da sabon shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Wani muhimmin matakin da ya ɗauka shi ne miƙa wa majalisar tarayya sunayen waɗanda yake so ya naɗa matsayin minista domin taya shi gudanar da ayyukan gwamnatinsa. Kuma a karon farko a tarihin Najeriya tun bayan dawowa tsarin mulkin demokuraɗiyya gwamnatin shugaba Tinubu ya baiwa mata sama da kaso 25 na ministoci kuma da dama cikinsu matasa. To sai dai an janye sunan ɗaya daga cikin waɗannan mata tun kafin a tantance ta bayan da aka yi ta cece kuce a al'umma. To nan ma zauren ciwon ya mace ya yi nazari a kan lamarin musamman ma la'akari da cewa an jima ana yi wa mata a figen siyasa mummunar fassara. Ta ma wani gutsirin tattaunawar da nayi da malama Ummul Khairi Abdulmumini Iliyasu malamar makaranta kuma mai baiwa ma'aurata shawarwari da kuma malama Fatima Muhammad Bature yar siyasa kuma yar kasuwa daga jihar Kano. Malama Ummul Khairi,
da farko zan so ki bayyana mini ra'ayinki a matsayinki na matashiya kuma yar arewa kuma mace akan wannan al'amari bangaren ci gaban Najeriya.
Gaskiya lokacin da naga sunanta a cikin ministers gaskiya farin cikin da naji bai misaltu ba, saboda ina ganin kaman wani kofa ne aka buɗe wa mata matasa wajen ganin cewa su ma su shigo cikin mulkin a dama da su. So idan wata ta fara tafiya wannan ya nuna mana cewa a kowane lokaci za a ci gaba da samun irin wannan damammakin. So a lokacin da aka zo aka ce an cire sunanta gaskiya ko kusa ban ji daɗi ba. Amma sai na ma a kowane irin kallo da da farko na ɗauka ko matsalata ce ta kasancewar ta matashiya. To sai kuma na zo na ga wacce aka canja ta da ita shekarunta ba su wuce da murya ɗin da yawa ba. Duk da cewa an yi ta samun ƙalubale dama lokacin da sunan murya ya fito ana ta korafin bai kamata a bata ba ta da aure wane ne wane ne. Wacce aka canji murya da ita kuma tana da aure. Wannan sai ya sa nake tunanin to ko dai ma hakan ne. Kenan maganar rashin aurenta yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da suka ta fuskanta. Amma kuma to some extent dan kaɗan kalli yadda abubuwan suka zo da wasu abubuwa da suka biyo baya sai na fahimci ko da ma akwai hakan to akwai wata kwaɗin matsala ta su ne ta siyasa irin na camp. Wa'innan suna tare da wani
da ya yi tasiri a kan wani. Malama Fatima
ta Maryam Shosima kamar yadda muka sani yar siyasa ce mace ce kuma yar arewacin Najeriya wacce bincike ya nuna ta fito daga masarautar Kano masarauta mai albarka kuma ta shiga siyasa kuma ta yi ba da gudunmawa sosai a tafiyar Bola Ahmed Tinubu kuma Allah isa ya ga cewa kamar ta cancanta ko kuma wani daga cikin magoya bayanta to kaga cewa da ta cancanta a bata wannan saboda ganin yadda ta taka rawa a siyasance kuma aka fara dan cece-kuce kai Allah isa aka kai ga shugaban ƙasa ya ga cewa ana da buƙatar a canza ta aka canza ta. To alhamdulillah wannan wani darasi ce ko ya mata kuma ya koyar da mu dan ba ita kaɗai ba ni a karan kaina da muke magana yanzu abin da na ta ga ifaru ya koyar da ni abubuwa da dama ya kuma sa ni hanga baya na kuma hanga yanzu kuma na hango gaba ne zai faru.
Mai sauraro a nan za mu ja barki a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako. To zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma raya mu za mu sake lalubo wasu maudu'an da muka tattauna cikin wannan shekarar mai ban kwana. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da duk waɗanda suka ba da gudunmawa ta hanyoyi da dama har shirin ya zo gare ku. Sai kuma baƙin namu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar wani lafiya.
sai sharhin jaridu daga Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu na wannan makon ne dai da jaridan Ligadiyar ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta bayyana mana cewa a yanzu haka dai wakilin kasar Jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wajen inganta manyan ayyuka a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar Le Message ta kasar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi wakilin kasar Jamhuriyar Kamaru ta mai da hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su, wanda aka fara tun shekaru biyar da suka gabata. Shugaban kasar Kamaru Musa Paul Biya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren. Dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru suna samun nasara akan yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren. Jaridar Imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda dalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa. Yanzu iyaye da kuma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suna ta fama ne suka ce sun cimma burinsu wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Afrin Media anda ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba Paul Biya na kasar Jamhuriyar Kamaru yana kasashen ƙetare domin neman lafiyarsa. Shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 duniya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana bayan da mulki a kasar Jamhuriyar Kamaru. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da sharhin jaridan Kamaru. Masu sauraro, da wannan kuma muka zo ga shiri na karshe, wato labarai a takaice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya Talata cewa yana da cikakken goyon bayan Amurka ga har-haren da kasar Yahuda ke kaiwa ta kasa a Gaza kan mayakan Hamas, kuma a lokaci guda kasashen biyu suna ci gaba da dagewa kan kiraye-kirayen da kasashen duniya ke ci gaba da yi na tsagaita buɗe wuta don dakatar da yakin Isra'ila da Hamas. Shugaban na Isra'ila ya ce, "Ina matukar godiya da goyon bayan da Amurka ta bayar na rusa Hamas da kuma mayar da kusan mutane 140 waɗanda aka yi garkuwa da su." Wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya Talata a lardin Khyber Pakhtunkhwa na Pakistan ya kashe sojoji 23. An kai harin ne a Daraban, wani yanki mai nisa a gundumar Dera Ismail Khan da ke fama da ayyukan 'yan bindiga kusa da gundumomin kabilun Pakistan da ke kan iyaka da Afghanistan. Tun bayan kwace mulkin da Taliban ta yi a Afghanistan a shekarar 2021, sashen kula da lafiyar jama'a na kasar yake tangal-tangal, yayin da kungiyoyin agaji na kasashen waje suka shigo don biyan ma'aikatan lafiya da kula da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na cikin gida. Tattalin arzikin kasar da ya dogara ga masu ba da taimako ya shiga cikin rudani yana kokarin rugujewa, yayin da masu ba da taimako na kasashen waje suka yanke duk wani taimako na ci gaba, suka kuma kakaba takunkumi ga hukumomin Taliban. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta Red Cross ko ICRC ya biya ƙarin albashi ga likitoci da malaman jinya da ma'aikata sama da 10,000 asibitoci 33 da ke hidima ga mutane miliyan 26 a faɗin Afghanistan. Gwamnatin ƙasar Finland ta faɗa a jiya Talata cewa za ta sake buɗe bi daga cikin mashigar kan iyakarta guda 8 da ke kan iyakarta da ƙasar Rasha mai tsawon kilomita 1,340. A baya dai gwamnatin ƙasar ta rufe dukkan mashigar kan iyakokin ƙasar guda 8 sakamakon kwararar bakin haure da ke shiga ƙasar ta Rasha.
To masu sauraro, a nan ne kuma za mu ja labulen shirin na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif da na shirya na gabatar ke muku. Fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima.